sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Yau ranar Litinin 15 ga watan Maris na shekarar 2021. Sarfi Hashin Gumel ne tare da Babaya Kumakir da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kawo muku wannan shirin. A cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin jihar Kaduna ta tabbatar da harin da aka kai makarantar firamare a karamar hukumar birnin Gwari. Haka kuma za a ji ra'ayoyin al'ummomin jamhuriyar Nijar kan rahoton bankin duniya da ya ayyana Nijar a matsayin ƙasa da ta samu ci gaban tattalin arziki. Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman game da sabon salon yin garkuwa da ɗalibai a Najeriya. Sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku. Amma da farko sai mun fara rashin labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A yau Litinin, wasu yan bindiga sun sace malaman makarantar firamare guda uku a jihar Kaduna da ke arewa maso yammacin Najeriya, inji gwamnatin jihar da ke cikin yankin da yan bindiga da masu satar mutane suka masa zarra. Samamen shine na baya a cikin jerin hare-hare da ake kaiwa makarantu a Najeriya. Kwanaki hudu kacal bayan da wani gungun mahara suka yi garkuwa da wasu ɗaliban kwaleji 39. Kwamishinan harkokin cikin gida na jihar Kaduna, Samuel Arwan, ya faɗa a wata sanarwa cewa an kwashe malaman makarantar Rema Primary a birnin Gwari yayin da yaran makaranta suka isa makarantar da safiyar yau Litinin. Ya ce gwamnati za ta iya tabbatar da cewa an yi garkuwa da malamai da suka haɗa da Rabiu Salisu, Umar Hassan da Bala Adamu. Arwan ya ce yaran makarantar sun arce a cikin wannan rigingimun yayin da 'yan bindigan suka kai mamaya a harabar makarantar akan babura. Ya ce yaran makarantar guda biyu da suka bata an gano su. Shugaban Amurka Joe Biden da wasu 'yan jam'iyyar Democrat za su fara rangadi zuwa jihohin kasar a cikin wannan mako domin bayyana amfanin tallafin coronavirus na dala triliyon guda da biliyon 900 da shi Biden din ya sanya ma hannu a makon da ya gabata, da ake sa ran masu kada ƙuri'a za su san yanda wannan tallafin zai taimaka musu, da kuma tallafin ya samu amincewa duk da rashin goyon bayan 'yan Republican. Yau Litinin ne ake shirya Biden zai yi jawabi akan wannan shirin a fadar White House, yayin da uwar gidansa Jill za ta je jihar New Jersey ta haɗu da gwamna Phil Murphy a wata makarantar yara, inda ake sa ran za ta yi jawabi akan matakan da makarantar ta ɗauka kafin ta sake buɗewa da kuma yanda tallafin zai taimaka wa iyalai. Mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris ita ma za ta tashi yau Litinin zuwa Las Vegas, inda za ta kai ziyara a wani wurin ba da allurar rigakafin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da sakataren tsaro Lloyd Austin za su gada da kawayen Amurka a Japan da Koriya ta Kudu a wannan mako domin sake jaddada kawancin yankin Pacific, yayin da China ke dada mallake wurin da kuma Koriya ta Arewa wadda ba ta cewa kala. Babban jami'in na Washington da sakataren tsaro za su fara ziyararsu a yankin daga yau Litinin, inda za su yada zango a birnin Tokyo, wanda zai zama karon farko da za su ziyarci kasar waje a matsayinsu na jami'an gwamnatin Biden. Blinken da Austin za su yi wata tattaunawa da aka yi wa take 2+2, wato haɗa biyu da biyu, wata ganawa tsakanin jami'an kasashen waje da na tsaro da takwarorinsu na Japan da suka haɗa da ministan harkokin waje Toshimitsu Mutegi da ministan tsaro Nobuo Keishi a gobe Talata, kafin su tashi zuwa birnin Seoul a ranar Laraba. An sace kaya a cibiyoyin kiwon lafiya a yankin Tigiri na Habasha, kana aka farfasa aka kuma lalata su a wasu hare-haren ganganci da aka kai a asibitoci da dama, inji wata kungiyar jin kai ta likitoci ta Doctors Without Borders a yau Litinin. Kusan kashi 70 cikin 100 na cibiyoyin kiwon lafiya 106 ne bincike ya nuna daga tsakiyar watan Disamba zuwa farkon watan Maris ne aka kwashe kayan ciki, kana aka lalata sama da kashi 30 cikin 100. Kashi 13 cikin 100 kadai ne suke aiki, a cewar kungiyar tana mai nuni da kwashe kayan aiki da kuma farfasa kofofi. Hare-hare akan cibiyoyin kiwon lafiya a Tigiri yana mummunan tasiri akan jama'a da ke yankin, inji Oliver Ben, babban daraktan kungiyar jin kai ta likitoci. Asibitoci da ma'aikatan kiwon lafiya suna buƙatan kare lafiyarsu a lokacin yaƙi bisa dokar jin kan ƙasa da ƙasa, amma ya bayyana ƙarara ba haka ne ya faru a yankin Tigiri ba. A ƙarshe, yau Litinin hukumomi a Myanmar sun tsawaita dokar soja wurare da dama a birnin Yangon, yayin da rahotanni ke cewa jami'an tsaro sun kashe masu zanga-zanga da dama. Ma'aikatar yada labaran ƙasar ta MRTV ta sanar cewa gundumomi a Dagon ta Arewa da Dagon ta Kudu da Dagon Sikin da kuma North Okalapa suna ƙarƙashin dokar sojin, wuni guda bayan da jami'an tsaro suka kashe aƙalla mutum 40 a faɗin Myanmar. An yi kashe-kashe da dama ne a unguwar Hilagataya a Yangon ranar da aka fi zub da jini a zanga-zangar ƙin jinin gwamnatin sojin da ta kwace iko a wani juyin mulki a ranar 1 ga watan Fabrairu. Hukumomi sun kafa dokar soja a Hilagataya, wata unguwa a birni mafi girma na Myanmar, bayan da aka cinna wuta a wasu kamfanoni 'yan kasar China. Kana kimanin mutane 2,000 suka daina samun wuta daga injina, a cewar kamfanin dillancin labaran Reuters. Yana ambato kalaman talbijin labaran sojoji na Miyawadi. China dai ana mata kallon mai mara wa sojojin na Myanmar baya.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Gwamnatin jihar Kaduna ta ce da gaske ne ƴan bindiga sun kai hari wata makarantar firamare da ke karamar hukumar Birnin Gwari, amma malamai suka sata ba ɗalibai ba, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Isa Lawal Ikra ya haɗo mana.
Da safiyar Litinin dinnan ne dai wasu ƴan bindiga suka afkawa wata makarantar firamare da ke rema a ƙaramar hukumar Birnin Gwarin jihar Kaduna, inda suka tarwatsa ɗaliban makarantar, sannan suka yi awan gaba da malamai guda uku nan take. In ji kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna, Malam Samuel Aruwan.
Da safiyar yau, ƴan bindiga daɗi ko kuma ƴan fashin daji sun kai farmaki a wata makarantar firamare a nan garin Rema da ke karamar hukumar Birnin Gwari. Tabbas an kai hari a wannan makarantar, kuma akwai malamai guda uku, Rabiu Salisu, Umar Hassan da kuma Bala Adamu, wadda aka yi garkuwa da su. Amma muna mai farin ciki mu sanar da ku ƴan makaranta guda biyu, wato Ahmad Halilu da kuma Kabiru Yahaya, wadda ba a gansu ba yanzu da muke wannan maganar, an gansu. Kuma a wannan makarantar babu wani yaro dan makaranta wadda aka sace.
Tuni dai hawa-hawar hararen ƴan bindiga a makarantun jihar Kaduna ya fara girgiza wasu iyayen da suke ganin lokaci ayi a dauki mataki, kamar da yadda shugaban kungiyar malamai da iyayen yara PTA na ƙasa Alhaji Haruna Danjuma ya shedawa manema labaru a jihar Kaduna.
Ina so in tabbatar maka muna cikin firgici na fita hankali na irin kwashe-kwashen ƴaƴanmu da ake a makarantu kwana, ya zama abin ya zo kuma abin da ake tsammani shi ya kamata ta yi. Kamar yadda in za a yi zaɓe na local government ko kuma na ɗan majalisa, ake ɗiban dubban sojoji da dubban 'yan sanda da jami'an tsaro a cika wannan wuri don yin zaɓe kawai. Ya kamata gwamnati ta dubi rayuwar 'ya'yanmu.
To, kowace dabara ta rage wa gwamnati don shawo kan wannan matsala ta harhare a makarantun jihar Kaduna? Manjo Hashin kamar taya masani ne akan harkokin tsaro.
Mafita ita ce mu dai kamar yadda muke ba da shawara, duk abin da za a yi gwamnati ta yi kokari ta gano waɗanda wannan al'amari na 'yan bindiga ya cutar a diya-diya a gare su, sannan su kuma 'yan bindigan nan a ba su wa'adin lallai su aje makamansu su zo a zauna da gwamnati su faɗi buƙatunsu in abin da zai yi ne ya yi. Sannan in a ƙarshe sun ƙi jin wannan kira da za a yi musu, to a ƙarshe ana iya ɗaukar duk matakin da ya kamata a ɗauka na fuskantar su. Amma shi ma kuma babu dalilin da zai sa a ce in za a fuskance su sai an riƙa yi kuwa duniya tana ji. Kamar yadda muka ji a cikin satin nan da ya gabata cewa rundunar sojan Najeriya za ta ɗauki sojoji kusan 6,000 ta kai su Zamfara. Kaga wannan abin da yake nunawa shi ne duk wani ɗan bindiga ko ɗan ta'adda da ke jihar Zamfara ya san za a je a yaƙe shi, saboda haka za su iya canza tudda su koma wani gefe su je su ci gaba da yin barna su bar sojojin a jihar Zamfara ba tare da sun iya tsinana komai ba. Kamata yayi in za a yi irin wannan aiki sai dai kawai a riƙa da sakamakonsa.
Cikin kwanaki 5 dai ƴan bindiga sun shiga makarantu 3 kenan a jihar Kaduna. Abin da ya sa wasu ke ganin wannan zai iya kawo koma baya a ƙoƙarin gwamnatin jihar Kaduna na tabbatar da dukkanin yaran da ke faɗin jihar sun shiga makarantun zamani. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gai da Isa Lawal Ikara. Wani rahoton Bankin Duniya na shekarar 2020 zuwa shekarar 2021 ya ayyana jamhuriyar Niger a sahun kasashen da suka samu ci gaban tattalin arziki a nahiyar Afirka. Sai dai ƴan kasar na nuna ra'ayoyi mabambanta a game da wannan rahoto. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaimani Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Kasashen Afirka akalla goma ne kasar ta Niger ta yi wa fintinkau a kan maganar ci gaban tattalin arziki a cewar rahoton na Bankin Duniya a bisa la'akari da karuwar yawan kudaden shigarta a bana, inda aka kiyasta cewa an samu shigowar biliyan ko miliyar 14.3 na dalar Amurka, kwatankwacin dala 567 da kowane ɗan kasar ke samu a kowace rana. Masanin tattalin arziki Dr. Soli Abdullahi ya yi sharhi akan wannan rahoto.
Lalle kai Niger shekaru biyar kamar yadda nace baya an samu cigaban tattalin arziki saboda mun samu karuwa ta hanya kai kayayyaki da muke yi musamman man fetur. Tono shi ya karu a cikin ƙasa, sannan kuma akwai waɗansu abu wanda muke kaiwa kasashen waje kamar su kayan gona. Kaga ai wannan lokacin da muka yi na shekarun nan biyar baya ba samu yunwa ba, an samu ci gaba cikin harkar abinci. Sannan kuma Niger ta ɗauko basussuka da yawa. Akwai wata ƙididdiga da ta ce mun ɗauko wajen miliyar 2,000 na bashi, an sanya su cikin fanni iri-iri musamman gine-ginen hanyoyi.
Shekaru aru-aru jamhuriyar Niger ke rike matsayin daga ita sai kura a irin wannan rahoto na ƙididdige cigaban kasashen duniya. Dalili kenan shugaban kungiyar matasa ta Motion Siraji Isa ke murnar sabon matsayin da Bankin Duniya ya saka kasar a kansa a bana.
Ai, ƙididdiga a ce akwai kasashe waɗanda cikin yaƙi suka tashi yau da shekara 10-20, a ce kuma an yi ƙididdiga a ce waɗannan mutane su ne gaban mu, sai mu rasa gane miye ma ake sawa kamar sharuɗan da ake sawa na a ci gaba. To wannan labari na bana wanda haƙiƙa Bankin Duniya ta hudo cewa da ƙasar Nijar ta ci gaba kuma har ta wuce ƙasashe ƙasa-ƙasa har 10 a bugu guda kenan, wannan abu ne na horin ciki. Bankin Duniya dai ba wata jam'iyyar siyasa ce ba, balle a ce ai ta goya ma gwamnati baya koko bayan in adawa take.
To sai dai ra'ayoyi sun sha bambam a game da wannan batu, domin shugaban kungiyar Voix des Sans Voix wato muryar talaka Nasiru Saidu na cewa yanayin rayuwar jama'a shine ma'auni mafi inganci wajen tantance mizanin cigaban kowace ƙasa.
Babu ɗan Nijar wanda zai ce maka man fetur ga abu takamaimai wanda an kai mai wanda ya amfane shi. To tunda su sun san abin da an kai da shi sun faɗa ma 'yan ƙasa, ai su 'yan ƙasa ba dole na ba su yarda da cewa abinda banki ta faɗi bisa ga harkar man fetur ko bisa ga wasu abubuwa shi uranium ma an ce ma ba amfani da shi kwata-kwata gaba ɗaya. To mina na za a kwatanta mutane na cewa an hidda wasu abu waɗanda an ka samu albarkacin su ya dada. Abinda waɗannan suka yi faɗi daban, abinda shi talaka hankalin shi ya ka bashi, abinda ya kashi ga jikin shi yau da gobe daban.
A shekarar 2014 Bankin Duniya ya bayyana cewa kashi 45.4 daga cikin 100 na jama'ar Nijar, kusan miliyan 20 ne ke rayuwa cikin yanayi na matsanancin talauci. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gai da Sule Mumuni Barma. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan.
Baby, never knew love, but anyway, baby, put a few more bonus. She must be slim, my girl, and sexy. And every day she must look fancy. Slow down the speed on, baby. I want a young girl, small and slender. She must be slim, my girl, and sexy. And every day she must look fancy.
To yanzu kuma lokaci ne sani Sha'ibu Malumfashi zai shigo da rahoto na musamman kan sabon salon garkuwa alibai da ake ci gaba da yi a Najeriya. Sani, gare ka.
Yanzu a Najeriya, mahara 'yan bindiga da ke cin karansu babbaka a arewacin kasar sun bullo da wani sabon tsari na satar ɗaliban makarantun kwana. Sun saci ɗaliban sakandaren kimiyya na garin Kankara a jihar Katsina bayan kaman watanni biyu suka ketara zuwa jihar Neja, nan ma suka saci wasu ɗalibai a garin Kagara. Daga nan kuma sun ƙetara zuwa sakandaren 'yan mata ta garin Jangebe a Talatin Mafara ta jihar Zamfara, nan ma suka saci ɗalibai. To, ko da yake dai waɗannan jihohin da abin ya shafa sun sami nasarar ceto ɗalibansu da aka sace, yanzu kuma sai gashi a 'yan kwanakin nan mahara suka bulla jihar Kaduna, inda suka sace ɗaliban da ke kwalejin nazarin a gandun dazuka. Suka sace waɗannan ɗalibai har suka buƙaci a biya su kuɗin fansa na naira miliyan 500. Bayan kwana ɗaya tsakani kuma suka ƙetara zuwa wata sakandare a can Ikara, inda suka yi yunkurin sace ɗaliban nan wurin da kuma na Turkish International, amma kuma hakan haka su bata cimma ruwa ba. Jami'an tsaro sun fatattake su ta yadda ba su sami nasara ba, sabili da ingantaccen matakin tsaro da gwamnatin jihar Kaduna ta ɗauka. Amma shin me yake kawo ƙaruwar sata ɗalibai a makarantu? Tambaya kenan da na yi wa wani wanda ya nemi asiri ta sunansa.
Lokacin da ta'addancin na ya fara, magana sata shanu aka fara, yanzu shanun sun ƙare an sata. Aka dawo magana ɗauka abinci da sauransu. Al'umman mu da suke karkara yanzu an talauta su, babu shanu, babu tumaki, ba awaki, sai 'yan kalilan. Sai aka dawo magana kidnapping. Kidnapping din nan ya sa an talauta mutane. Duk wani wanda ke da arziki da haske a gari, an ɗauke shi ko an ɗauke iyalin shi, ya sayar da gonarsa ko ya sayar da sharan da suka rage. Mutanen nan da kake gani masu kidnapping din nan, kuma suna da basira, suna da wayar. To sai kai ga suna kidnapping din yanzu, kuɗin da suke samu ya ragu kwarai saboda an talauta al'umma. To sai suka hito da wannan basirar cewa to bari su koma, domin ita gwamnati ita da kuɗi, bari su koma ɗaukar ɗalibai. To saboda wannan shi ne dalili.
To dama tun gabanin wannan sata na baya-bayan nan, gwamnatin tarayyar Najeriya ta ɗauki wani tsatsauran mataki, musamman a lokacin da shi shugaba Muhammadu Buhari ya gana da su manyan hafsoshin rundunar sojojin ƙasa da na ruwa da na sama a can garin Abuja. Ya ce masa ya ɗauki fa nauyin nan da ke kanshi na babban kwamandan askarawan Najeriya, ya kuma ba su ɗan takaitaccen lokaci na su murƙushe ayyukan ta'addanci a Najeriya don haka ta cimma ruwa game da wannan yunkuri da gwamnatin tarayya ta ɗauka. Wasu masu kula da harkokin yau da kullum suna ganin cewa akwai wasu matakai kuma da ya kamata a ɗauka.
Su wannan matakan dole sai an ɗauke su ɗaya bayan ɗaya, domin kuma su ne za su taimaka ma jami'an tsaro da kanta ita kanta gwamnati. Kamar yadda nace, na farko sai an yi amfani da jami'an custom, jami'an immigration wanda suke zama bakin iyaka, iyaka ta ƙasa ko iyaka ta jihohi, su sa idon wurin ganin cewa sun yi bincike kwakwara na motocin da ke shige da hici akan wannan yankin, domin ta nan ne ake shigowa da makamai da wasu miyagun abubuwa. Kuma ya zamana cewa ita gwamnatin tarayya ta fito da wani tsari wanda jami'an tsaron da za su riƙa zama wuraren nan, to ba za su ɗauki lokaci ba suna aiki a wurin, ma'ana a rika canza su duk bayan sati biyu ko sati uku akalla kada a bari su yi wata wannan kenan na biyu hanyoyin da ake kai musu ɗan ta'addan nan abubuwan masaruhi na more rayuwa tunda su ma mutane ne ƴan adam ne suna son jin daɗi suna da buƙatar ruwan sha suna da buƙatar abinci suna da buƙatar lemu so wannan shi kuma aiki ne wanda ya rataya a wuyan gwamnatocin jihohi da ƙananan hukumomi duka lungu da saƙo da ake bi ana kai musu kayayyaki kayan abinci ne ruwan sha ne man fetur ne to duka a yi ƙoƙari a tabbatar da cewa an rufe waɗannan wuraren an sa tsauran matakai an kuma sa hukunci mai tsauri ga duk wanda aka kama ya bijire mu wannan doka da ita gwamnatin jiha ta kawo ko kuma gwamnatin karamar hukuma da take a wannan yankin to idan ya zama da cewa waɗannan abubuwan sun yanke musu to zaka samu cewa sun galabaita kuma su da kansu ma za su nemi hanyar da za su nemi gwamnati domin su zauna lafiya ita gwamnatin tare da tabbatar da cewa an ɗauke layin salula wayar tafi da gidanka na wannan yankin saboda kauce ma wanda suke ba su bayanan sirri a cikin gari suna da su su ma sai an ɗauka musu mataki ta hanyar sarakuna hakimai masu unguwanni da daidaikun al'umma inda duk aka samu irin waɗannan mutanen to ya ƙoƙarin sanar da su a kuma hannunta su ga hukuma a yi musu bincike na kwakwab har a samu cikakken bayanan da ake so a samu to idan aka ɗauki wannan matakin insha Allah za ka samu cewa ɗan cikin ɗan ƙanƙanin lokaci an yi maganin wannan abubuwan amma idan ba a ɗauki irin wannan matakan ba to su matakan da ake magana za a ɗauka na yaƙin to nasarar za ta zama gurguntatta
to babu shakka an kamo hanyoyin gyara ga waɗannan al'amura manoma su koma gonakinsu kuma kowa ya ci gaba da harkokinsa na yau da kullum na bidar halaliya Sani Shabi Malumfashi muryar Amurka daga Katsina a Najeriya
to Allah ya kyauta a gaya da Sani Shabi Malumfashi yanzu kuma sai
wasanni a takaice
Kwamitin shirya gasar ƙwallon polo ta Argungu ya tsaida ranar 8 ga watan Satumba domin soma gasar ta wannan shekara a garin Argungu ta jihar Kebbi da ke arewacin Najeriya. Gasar ta polo ta Argungu wadda ita ce ta hudu da ake gudanarwa a jere a kowace shekara tana daga cikin manyan al'amuran yawon bude ido da ke jan hankalin mutane da dama a ciki da wajen Najeriya. Za a gudanar da gasar wadda kungiyar polo ta Najeriya ke shiryawa a cikin kwanaki hudu tare da haɗin gwiwar masarautar Argungu daga ranar 8 zuwa 11 ga watan Satumban wannan shekara. Gasar ta kan kuma haɗa hancin manyan jami'an gwamnati da kungiyoyin al'adun gargajiya daga makwabtan ƙasashe inda ake baje kolin al'adun gargajiya. Ko baya ga wasan polo ma wato ƙwallon doki haka ma gasar ta bana za ta kunshi wasannin damben gargajiya da kukawa da tseren raƙuma da hawan ƙaho tare da 'yan takara daga wasu ƙasashen nahiyar Afirka kamar jamhuriyar Nijar da Kamaru da Chadi da Togo da Benin da dai sauransu. Dan asalin kasar Ghana Yunus Musa da ke takale da kungiyar Valencia ta kasar Italiya ya janye daga bugawa kasar Ingila wasa inda yanzu ya koma bugawa kasar Amurka. Musa mai shekaru 18 da haihuwa ya soma rayuwar ƙwallon kafa ne tun daga cibiyar horar da matasan 'yan wasa ta Arsenal inda kuma ya kasance kaftin din matasan 'yan ƙwallon Ingila din 'yan ƙasa da shekaru 15 har zuwa 'yan ƙasa da shekaru 18. To sai dai ko baya ga Ingilar da ma Amurka da ya zaba a halin yanzu dan wasan kuma yana da damar zaben bugawa wasu ƙasashe biyu wasa a matakin manyan 'yan wasa da suka hada da Italiya inda ya taso har kai dan shekara 9 da kuma Ghana kasar mahaifansa ta haihuwa. To sai dai ya zabi bugawa kasar da aka haife shi wato Amurka inda ya ce hankalinsa ya fi kwanciya da ya wakilce ta a fagen ƙwallon ƙafa wanda kuma ya ce ya daɗe da burin haka. Tsohon shahararren ɗan wasan ƙasar Brazil Pele ya jinjina wa ɗan wasan Portugal da Juventus Cristiano Ronaldo akan zarta tarihinsa na zura ƙwallaye a wasannin gasanni. Ronaldo ya zura ƙwallaye uku da suka baiwa ƙungiyarsa ta Juventus nasara akan Cagliari a wasan gasar Serie A a jiya Lahadi wanda ya bada adadin ƙwallaye 770 da ya zura a gasanni inda ya zarta tarihin da Pele ya kafa na zura ƙwallaye 767. Wasu rahotanni na bayyana cewa dukkan 'yan wasan biyu ma ba su kai adadin kwallayen da tsohon dan wasan Austria da Czechoslovakia Joseph Bika ya zura ba, wato kwallaye 821. Juma kuma wata kididdiga ta bayyana cewa daga cikin su akwai kwallaye 27 waɗanda ya zura a wasu wasanni da ba na manyan gasanni ba. A fagen wasan dambe kuwa karin battar karfe tsakanin Anthony Joshua da Tyson Fury na dada matsowa kusa, a yayin da jami'in kasuwancin Joshua Eddie Han ya ce tuni da aka rattaba hannun yarjejeniyar karawa biyu a tsakanin su, wanda ya galaba a karawar tsakanin 'yan kasar Birtaniya biyu shine zai kasance zakaran damben duniya na ajin masu babban nauyi. To sai dai har yanzu ba a kai ga shata lokaci da kuma bagiren da za a yi fafatawar ba. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka, Abuja, Nigeria.
A gai da na Sanyinna, da wannan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
A yau Litinin, wasu 'yan bindiga sun sace malaman makarantar firamare guda uku a jihar Kaduna da ke arewa maso yammacin Najeriya, inji gwamnatin jihar da ke cikin yankin da 'yan bindiga da masu satar mutane suka masa zarra. Samamen shine na baya a cikin jerin hare-hare da ake kaiwa makarantu a Najeriya kwanaki hudu kacal bayan da wani gungun mahara suka yi garkuwa da wasu ɗaliban kwaleji 39. Kwamishinan harkokin cikin gida na jihar Kaduna, Samuel Arwan, ya faɗa a wata sanarwa cewa an kwashe malaman makarantar Rema Primary a birnin Gwari yayin da yaran makaranta suka isa makarantar da safiyar yau Litinin. Shugaban Amurka Joe Biden da wasu 'yan jam'iyyar Democrat za su fara rangadi zuwa jihohin kasar a cikin wannan mako domin bayyana amfanin tallafin coronavirus na dala triliyon guda da biliyon 900 da shi Biden ɗin ya sanya ma hannu a makon da ya gabata, da ake sa ran masu kada ƙuri'a za su san yanda wannan tallafin zai taimaka musu, da kuma tallafin ya samu amincewa duk da rashin goyon bayan 'yan Republican. A ƙarshe, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da sakataren tsaro Lloyd Austin za su gada da ƙawayen Amurka a Japan da Koriya ta Kudu a wannan mako domin sake jaddada ƙawancen yankin Pacific, yayin da China ke daɗa mallake wurin da kuma Koriya ta Arewa wadda ba ta cewa ƙala. Babban jami'in na Washington da sakataren tsaro za su fara ziyararsu a yankin daga yau Litinin, inda za su yada zango a birnin Tokyo, wanda zai zama karon farko da za su ziyarci kasar waje a matsayinsu na jami'an gwamnatin Biden.
Masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kaimu za ku ji su abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya tana gabatar da shirin, da kuma Julie Lathers Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyanmu na yau, ni Sarfila Hashin Gumele daga nan birnin Washington DC ke cewa salamu alaikum.